إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا انقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan masallaci Masjid Aisha a wannan anguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna rana Alhamis wanda ya daidai ga 16 daga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 6 ga watan 3 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul insan wannan kuma shine darasin mu na 6 a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء
madaukakin sarki yake cewa inna nahnu lalle mu nazzalna alaikal qur'ana mun sabkar maka da alqur'ani tanzilan daki daki Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika dan haka kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala tu'minhum athiman aw kafura kuma kada ka bi daga cikin su mai yawan zunubi aw kafuran ko mai yawan kafirci Allah ya ce wa dhkur isma rabbika kuma ka ambaci sunan ubangijinka bukratan da safe wa asilan da kuma maryace wa minal layli fasjud lahu kuma daga cikin wani yanki na dare sai kai sujuda saboda shi wa sabbihu laylan tawila kuma a cikin dare kai nafilfili masu yawa inna haula'i yuhibbuna al-ajila, Allah ya ce lalle su wa'annan suna son mai gaugawa karewa, ita ce duniya. Allah ya ce wa yadharuna wara'ahum, kuma suna bari a bayan su yawman thaqila, wani yini wanda yake da nauyi. Allah ya ce nahnu khalaqnahum, Allah ya ce mu ne muka halicce su, wa shaddadna asrahum, kuma muka karfafi gabobin su, wa idha shi'na, Allah ya ce idan muka ga dama kuma baddalna amsalahum tabdila, sai mu canza wasu da irin su canzawa. Allah ya ce inna hadhihi tadhkira, Allah ya ce wannan ambato ne, wannan tunatarwa ne. Faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila, wanda ya ga dama sai ya kama hanya zuwa ga ubangijin shi. Allah ya ce wa ma tasha'una, kuma ba abinda kuka so ba, illa an yasha Allah, sai dai abinda Allah ya so. Inna Allaha kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa. Wadh-dhalimina a'adda lahum adhaban alima, Allah ya ce azzalimai kuma an tanada musu azaba wadda take mai radadi. Waɗannan ayoyi su ne Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan surar da su, wadda ake ce ma suratul insan. Allah yana cewa inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, Allah ya ce lalle mu ne muka sabkar maka da alqur'ani mai girma, muka sabkar maka da shi dakin dakin. To wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka wuce. Ayoyin da suka wuce sun yi bayani akan abinda Allah ya tanada ma mutumin da bai yi imani ba, inda Allah yake cewa inna atadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, Allah ya ce mun tanada ma kafirai abinda yake kukummai ne, mun tanada musu sarkoki wa'anda za a zanki musu azaba da su. Sai Allah ya ambaci abubuwan da ɗan aljanna za su samu idan sun shiga gidan aljanna, inda muka zana cewa Allah maɗaukakin sarki sadda ya zo bayanin abinda aka tanada ma ƴan wuta sai ya ga aya guda katal, amma abinda aka tanada ma ƴan aljanna Allah ya zano ayoyi wanda sun kai guda goma. To ba dan komai ba, saboda Allah maɗaukakin sarki ya jawo hankalin mutane akan cewa su kwadaici aljanna, su yi aikin da za ya sanya su aljanna. To shi yasa nan sai Allah ya kawo zancen ambaton alqur'ani, saboda shi alqur'ani shi ne yake ba dan adam nutsuwa a gidan duniya, kuma shi ne yake ba dan adam nutsuwa a gobara na tashin alkiyama. Shi ne abinda idan dan adam ya bi, to za ya tsira a rayuwar shi ta duniya, kuma a gobara na tashin alkiyama za ya shiga cikin ƴan aljanna, kamar yadda ayoyi suka yi bayani a baya. Haka kuma alqur'ani mai girma shi ne idan mutum bai yi imani da shi ba, ya yi abin da ya ga dama, shi ne za ya hana masa jin daɗi a gobara na tashin alkiyama. Allah yake cewa inna nahnu lallemu, a yare na larabci ana zowa da magana a ce inna domin a ƙarfafa zance, amma a wani sa'in idan aka zo da inna ana zowa da ita ne ga mutumin da yake da shakku. Mutumin da aka ba shi wani labari sai yake faman ya yi shakku ko ya ƙaryata, to sai akan zo da inna dan a tabbatar mushi da wannan labarin. To ana Allah maɗaukakin sarki ya zo da inna saboda amma fara maganar da ƙarfafata, a gaya ma mai sauraro cewa magana ce wadda babu wani fage da ɗan adam za a iya ture ta, magana ce wadda babu ta hujja inda mutum za a iya ture wannan magana. Sai Allah yake cewa inna, kuma aka zo da damiri wanda yake nuna cewa mutane da yawa ne suka yi aikin. To so tari Allah maɗaukakin sarki yana aiki da irin wannan zancen, kamar yadda muka sha faɗa, yadda masu kuɗi ko mai mulki za ya cewa mu muka yi kaza, mu muka rahe boda ta kaza, mu muka sa aka yi kaza. To Allah maɗaukakin sarki shi ma yana irin wannan magana, duk da cewa shi ne ya yi aikin, amma sai ya ce inna saboda ya girmama kansa. Allah yana cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun, Allah yana cewa lalle mu ne muke kashewa kuma mu ne muke rayawa. To anan ma Allah maɗaukakin sarki ya zo da kalmar inna saboda a nuna ma mai saurare lalle wanda ya sabkar da alqur'ani wani abu ne abun girmamawa, wani abu ne wanda shi kankan shi Allah maɗaukakin sarki yana girmama kansa. Don haka ka girmama ubangijinka ko ka girmama shi, duka abu ne ɗaya ne a wajen Allah, saboda shi Allah ya girmama kansa. Sai Allah yake cewa nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sai Allah ya amfani da kalmar nazzala be amfani da kalma anzala ba idan aka ce anzala a yare na larabci shine a safkar da abu lokaci guda a doko shi dungurungum a safke shi amma idan aka ce nazala ana nufin a safkar da shi guntu 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 to Allah madaukakin sarki ya safkar da alqur'ani gaba daya lokacin da alqur'ani yake cikin al-lawhil mahfuz Allah madaukakin sarki yasa aka kawo shi sama ta duniya aka doko shi dungurungum aka aje amma safkar da alqur'ani mai girma sai Allah yake safkar ma manzan Allah da shi dakin dakin kadan kadan daidai gwalgwadan abin da yake faruwa na al'umma idan wani abu ya faru aka shiga rudu aka rasa ya za a yi sai Allah ya aiko Jibril ya kawo aya ko ayoyi masu warware wannan matsale kuma akan dauke lokaci Allah madaukakin sarki bai safkar da wahayi ba idan wani abu kuma ya faru sai Allah madaukakin sarki ya safkar da wahayi yana bayanin wannan matsala ya ne za a fita daga cikin ta to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa nazala lalle mu mun safkar maka da alqur'ani tanzilan wanda yake dakin dakin ne kaga da at-taura da injila abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya safkar da su lokaci guda annaba wanda aka ba su at-taura da injila da aka tashi ba su dungurungum aka mika musu ita gaba daya amma shi alqur'ani mai girma sai Allah ya rike sa a wajen sa aka ba Jibril dama idan wani abu ya faru sai a ma Jibril umarni sai ya dauko wani abu na daga alqur'ani wanda zai warware wannan matsala sai ya safkar da shi wannan shine abin da al-Imam Zamakhshari ya tafi a cikin littafin shi na tafsiri haka Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratu Ali Imran Allah yana cewa nazzala alaykal kitaba bil haqq Allah shine wanda ya safkar maka da alqur'ani da gaskiya anan ma Allah ya kara cewa nazzala aka safkar maka da shi dakin dakin sai Allah yake cewa lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah ya safkar da at-taura kuma Allah ya safkar da injila sai dai ita at-taura da injila an yi amfani da kalma anzala saboda dungurungum aka safko da ita amma shi alqur'ani an safkar da shi ne dakin dakin kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وان بسي ايماني بسكتي واي انا تاما اسفكر ما من الله صلى الله عليه وسلم ده القران جمله واحده كاي تسي ادوكو شي دغورغوم اميقا مشي الله يجي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله يجي مني هكا ني با دان كومي با سابودا مو قرفف زوتيانكا ورتلناه ترتيلا kuma mun karanta sa karantawa bi ma'ana mun safkar da shi dakin dakin Allah yana cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas Allah yana cewa wannan alqur'ani ne mai girma wanda mun ka safkar da shi litaqra'ahu 'alan nas domin kama mutane bayanin sa ala muksin asannusannu akan abun da ya faru sai Allah ya safkar da aya domin ta yi bayani akan haka Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila kuma muka safkar da alqur'ani safkarwa wadda ta dakin dakin ce sai Allah yake cewa fasbir li hukmi rabbika wala tuta' minhum athiman aw kafura Allah ce to dan haka tunda ne mun baka alqur'ani wanda yake mai girma to kai hakuri dangance da hukuncin ubangijinka Ibn Kathir a karkashin wannan aya yake cewa abinda ake ce mai hukuncin ubangiji saboda Allah madaukakin sarki zai ba annaba annabta dan haka annabta abu ce mai girma dole sai yayi hakuri akan abubuwan da za a jarabce shi a ciki wasu malaman kuma suka tafi akan cewa abinda ake nufi da fasbir li hukmi rabbika kai imani kai hakuri da hukuncin hukuncin ubangijinka shine kai hakuri da nasara da Allah madaukakin sarki bai baka ita da gaugawa ba shine abinda ake nihi da cewa manzon Allah ya hakuri da hukuncin ubangijin shi wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi da manzon Allah ya hakuri da hukuncin ubangijin shi shine abinda Allah ya tsara na rayuwa abinda aka jarabce shi da shi na rashin lahiya da abinda za a jarabta shi da shi na kashe sahabban shi da abinda za a jarabta shi da shi na cutarwa da larabawa suke mishi da kuma yayi hakuri akan wajen isar da sako wanda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi Allah yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum Allah ya ce ma manzo Allah ka yi hakuri kamar yadda ulul azm daga cikin annabawa su ma suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kuma kada ka yi ma al'ummarka gaugawa kada kai gaggawar cewa sai kaga kowa ya musulunta, kada kai gaggawar cewa sai kaga cewa da'awa ta yadu a kowane lokaci cikin dan lokaci kadan. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri, kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da dukkanin wata cutarwa da za a yi mishi shi a karan kanshi, da wata cutarwa da za a yi ma addini, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri akan wannan. Mun sha ba da labarin cewa manzo Allah an rotse masa kai, hajjini yana zuba a jikinsa, amma manzo Allah yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Manzo Allah yana cewa ya Allah ka gafarta ma mutane na, su wa'ansu mutane ne wanda basu sani ba, basu san hakikanin abin da nazo da shi ba. To kaga wannan yana mai tabbatar maka da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri akan jarabawa da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya hakuri akan ta. Haka yana daga cikin hakuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanansa. Hadisin da Usama bin Zaid ne da Allah ta kara tabbata a gare shi ya rawaito mana. Hadisin yana nan a littafin Sahihul Bukhari da Muslim. Yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kawo masa jaki, da aka kawo jaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dora shuhuda akan jakin, sai ya ce ma Usama dan gidan Zaid ka hau mu tafi. Sai Usama ya hau. Shi kuma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ne ya kai ziyara a wajen Ubada ta dan gidan Haris. Shi ko Ubada yana daga cikin kabila wanda ake ce ma kabilatul Khazraj. Wannan kamun a yakin Badr ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kai mushi ziyara. To lokacin da suke tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Usama bin Zaid akan jaki, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata majalisa. A cikin wannan majalisa akwai mutane waɗanda suke musulmai ne, akwai mutane waɗanda mushrikai ne suna bauta ma gumaka, kuma akwai Yahudawa a cikin waɗannan al'ummar da suke zamne. Daga cikin mutanen da suke zamne akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda mutum ne wanda an rige an san shi da munafici. Kuma a cikin mutanen da suke zamne akwai Abdullah ibn Rawaha, fada ce wanda ta hada mushrikai na Larabawa, ta hada Yahudawa, kuma ta hada masu imani. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce, ko da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya ji karar tahowar shakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya kama hancinsa ya dade. Lokacin da manzo Allah ya tinkaro, sai ya kama hancinsa ya dade, yake cewa kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wurin nan ya canza da wari. Ka duba yadda yake siffata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yana da wari. Khammara Abdullah ibn Abi Rawahatin anfahu biridaihi, sai ya kama tufafinsa ya dade hancinsa, yana gayin wannan kalma wadda ta munana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma haka manzo Allah bai sa yayi hushi ba, manzo Allah bai sa yayi mishi baka addu'a ba, manzo Allah ya sabko yayi mishi nasiha, ya karanta musu alqur'ani. Lokacin da ya karanta musu alqur'ani, Abdullah ibn Ubay ibn Salul yake cewa ayyuhal mar, yake ce ma manzo Allah ya kai wannan mutumin, la ahsanu min hadha in kana ma taqulu haqqan, yake cewa wannan abun da kake gai ba abun da kai shi dadi, amma dai in ya kasance gaskiya ne. Abun da yake nufi anan, abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba gaskiya bane. Sai yake ce ma manzo Allah, fala tu'dina fi majlisina, yace manzo Allah kada ka cutar da mu a mazaunan mu, ka bari idan ka tahi a wajen mutananka. Faman ja'aka minna faqsus alayhi, yake cewa wanda yazo wurinka ka bashi labarin wanga kissosin naka, amma mu dai ba mu bukatar shi. Sai Abdullah ibn Rawaha yake cewa ufshina fi majlisina, sai yake cewa mu muna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tarda mu a majalisan mu, ka karanta mana wannan alqur'anin, mu muna so. Fa inna nuhibbu dhalika, yace ma manzo Allah mu muna son wannan. Fastabbal muslimuna wal mushrikuna wal yahud, sai gashi dama fada ce wadda ta hada mushrikai da Yahudawa da musulmai, sai ga su suna zagin junansu, wannan ya zagi wannan saboda an ci mutuncin manzo Allah, an ce yana wari, wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ba su hakuri, yana ba su hakuri, yana ba su hakuri, ya hau jakin shi da shi da Usama suka tafi. to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Ubada sai yake ce mushi shin wai kaji abinda mutanen nan suke ce mun wai na taho suka dade hancinsu suna cewa ina wari suna cewa wannan gatanattawa idan naje wajen mutane na in karanta musu su ba su bukata sai yake ce mushi ifi anhu ya rasulullah Ubada yake ce manzo Allah ka yi hakuri da abinda suke gaya maka wasfa ka kauda kai fa wallahi laqad ataka Allah ma ataka yake cewa hakika Allah madaukakin sarki ya baka abinda ya baka wanda shine alqur'ani mai girma yace wannan alqur'anin da Allah ya baka shi yasa suke cin mutuncinka dan haka kai hakuri wannan ya ishe ka falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai kuma ya hakuri bai musu muguwa addu'a ba haka lokacin da manzo Allah ya fara da'awa da'awan shi tana farko Abu Talib yazo ya tardo shi yake ce mishi ya kai dan dan uwana yake cewa na ji mutane na suna cewa kaza kaza kana kiran su akan su zo su yi imani yace to ni abinda nake so da kai ka saukaka mana saboda kan mutanen nan su zo da wani bala'in wanda da ni da kai ba mu iya dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya am manzo Allah yake cewa ya kai baffana lawdi atishamsu fi yamini manzo Allah ya ce wallahi da za asa rana a hannuna na dama wal qamaru fi yasari manzo Allah ya ce da za asa wata a hannuna na hagun ma taraktu hadha al amra manzo Allah ya ce wallahi bazan bar wannan al'amarin ba hatta yudhhirahu Allah har sai Allah ya bayyana da shi aw uhlika fi talabihi yace koko a halaka na a wajen neman in fahimtar da mutane wa'annan Abu Talib da yace cewa shi fa wannan da gaske yake kuma Larabawa an su mutane ne wanda suna majunan su kara kabila za ta yaki saboda mutun dai idan an zubda jinin shi kuma ba za su bar wannan ba sai yake ce mushi imdali amrik Abu Talib yake ce mushi kaje kai abun da kagga dama yake cewa fa wallahi la usallimaka li shay'in abadan yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bazan bari wani abu ya cutar da kai ba dan haka yana daga cikin kalkashin karantarwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri Allah yana sai da Allah ya ambaci alqur'ani sai Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika dan haka kai hakuri da hukuncin ubangijinka abinda ake nufi da kai hakuri da hukuncin ubangijinka duk mutumin da Allah ya bashi wata falala ta mulki ce ko ta kudi ce ko ta jagoranci to tabbas sai an jarabce shi da wata jarabawa wanda ba a ba wannan falalar ba za a mushi wannan jarabawa ba idan mai gida ne kai dole sai an jarabce ka da wasu abubuwa tana yiwa wanda bai da gida ba za a jarabce shi da wannan ba idan mai gida ne kai a ofis dole sai an jarabce ka da wasu abubuwa mutanen za su zanki maka ba daidai ba saboda dole a jarabce ka saboda an baka wani abu wanda falala ne jodin mutumin da Allah madaukakin sarki ya sa wata falala a kalkashin hannun shi to wannan ayar shi ma tana shiga a ciki fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka in hukunci ne na aiki kai hakuri da tsangwamar da kake gani a wannan aikin in hukunci ne na arme kai hakuri da tsangwamar da kake gani a ciki in hukunci ne na jagoranci kai hakuri da abun da zaka gani a cikin wannan jagorancin saboda duk wanda Allah madaukakin sarki yayi masa falala to dole sai an jarabce shi Allah baya dauko falalan shi haka nan kawai a baka kudi kuma a barka da kwanciyar hankali a baka kudi kuma a ce ba za a jarabce ka da wa'anda za su zo su amsu bashi ba da wa'anda za su zo su ce a taimaka musu kana mai mulki dole a jarabce ka da wa'anda za su hawa media su zage ka to fasbir li hukmi rabbika sai ka yi hakuri da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta a tattare da kai na kaddara da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta na addini shine mutun ya dage ya bauta ma ubangijinsa Allah madaukakin sarki yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika Allah yana cewa manzo Allah inna ka kasance kai mutun ne mai kaushin hali kai mutun ne wanda baka tausasawa Allah ya ce lam faddu min hawlika da sahabban sai su watsi su barka to dan haka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya sa wani jagoranci a tattare da shi dole sai ya hakuri idan ba haka ba kuma zai watsa kansa da kansa idan mulki ne sai ka watsa kayanka da kanka saboda ba ka yi hakuri ba idan gida ne sai ka watsa kayanka da kanka saboda ba ka yi hakuri ba idan jagoranci ne na dukiya sai ka rasa wa zai kula ma da ita saboda kai duk wanda ka kawo ba za ka yi hakuri ba dole sai ka saba tare da shi Allah yake cewa wala tuti minhum athiman aw kafura. Allah yace kuma kada kai biyayya ga wanda mutumin da yake da mai yawan laifi ne aw kafuran ko mutumin da yake mai yawan kafirci ne. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin littafin sa na tafsiri yake cewa kullu man abada ghayra Allah, yace duk mutumin da ya bauta ma wani wanda ba Allah ba, faqad ishtama'a fi haqqihi hadhan al-wasafan, yake cewa to wannan mutumin ya cancanta a ce mishi mai saban Allah kuma ya cancanta a ce mishi kafiri. Saboda me? Saboda wannan mutumin ya bauta ma wani wanda ba Allah ba. Li'annahu lamma abada ghayrahu, saboda shi ya bauta ma wani mutum wanda ba Allah ba. Faqad asahu wajhada in'amahu, to ya saba ma Allah kuma yayi jayayya da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bashi. Haka Al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa lokacin da Allah yana cewa wala tuti minhum athiman aw kafura, yake cewa kada ka yi ma wanda yake mai yawan laifi ne ko kafiri daga cikin su da'a, yake cewa wannan atful khas ne alal am, wanda yake kafiri dama yana sabo, to an yi atfukin khas alal am saboda dukkanin sifan wanda bai imani da Allah ba ya cancance su. Shi yasa Allah yake umartan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ka bi duk wani mutum mai yawan sabo, kuma kada ka bi mutumin da yake kafiri ne. Abinda ake nufi anan, duk mutumin da ya dauko wata hanya wadda hanya ce ta Allah, to kada ya saurari wani mutum wanda yake mai yawan sabo ne, wanda shi ba ya so a isar da wannan abu. Idan ka dauko wani aiki na alkhairi, wasu za su zo su tarbe ka da shawara, su a asalin niyyarsu ba shawarar ba ce ta abin ya ci gaba, za su baka shawara ne ta banza, ko su ce ka bari saboda kada a hallaka ka, ko su ce ka bari kada a ma asiri, ko ku ce a ce ka bari saboda kaza da kaza. To shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi anan, wala tuti minhum athiman aw kafura, kada ka juyo domin ka saurari wanda zai hana ka kai wani aiki na alkhairi wanda kai kayan niyyayin shi. Allah yana ce ma manzo Allah, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Allah ya ce manzo Allah, da yawa daga cikin mutane waɗanda suke rayuwa a doran ƙasa, da za ka bi musu da sun batar da kai daga hanya ta Allah madaukakin sarki, da yawa daga cikin mutane da za ka bi musu da ba za ka yi alkhairi ba, da yawa daga cikin mutane da za ka bi musu da ba ka sada zumunta ba, da yawa daga cikin mutane da za ka bi musu da ka raba hulɗanka da su. To haka ake so ga mutum, idan dai abin da kai ne yi alkhairi ne, to kada ka wayewaya domin ka saurari waɗanda za su hana ka ka aikata wannan abu. Allah yana cewa wa dhukuri isma rabbika bukratan wa asila, Allah ya ce ma manzo Allah, ka ambaci ubangijinka, ka ambaci sunan ubangijinka bukratan da safe, wa asilan da kuma yamma. Malaman tafsiri sun yi sabani anan, me ake nufi da ka ambaci ubangijinka da safe, me ake nufi da ka ambaci ubangijinka da maraice. Wasu suka ce abinda ake nufi da ka ambaci ubangijinka da safe shine kai sallar asuba tare da mutane. Abinda ake nufi da ka ambaci ubangijinka da maraice shine kai sallar azhar, kai sallar la'asar tare da mutane. Waɗanda suka tafi a ƙarƙashin wannan fassare, akwai Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam Samarqandi da Ibn Abi Zamanin da al-Imam al-Makki da al-Imam al-Qurtubi, dukkan waɗannan malaman na tafsiri sun tafi akan cewa ka ambaci ubangijinka da safe shine kai sallar asuba, ka ambaci ubangijinka da maraice shine kai sallar azhar da sallar la'asar a cikin mutane. Waɗansu kuma malaman suka ce abinda ake nufi da ambato anan shine ambato na baki, mutum ya danki cewa subhanallah walhamdulillah, ka zanki ambaton Allah a koda yaushe. Waɗanda suka tafi a ƙarƙashin wannan fasarar kuma akwai al-Imam al-Biqai da Muqatil ibn Sulaiman da al-Imam al-Shawkani, dukkaninsu sun tafi akan cewa abinda ake nufi da ambato shine zikiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, ba so dan adam mai imani musulmi ya bari bakin shi ya bushe baya ambatan Allah madaukakin sarki. Idan kana saman abun hawanka, ka zanki ambatan Allah. Idan kana saman telar kadinki, ka zanki ambatan Allah. Idan kana office, kana sinye, kana ambatan Allah. To haka ake son mai imani kullum ya zamanto yana ambatan Allah a bakinsa. Wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da ambato anan shine ya tattaro dukkanin abinda Allah ya dora ma mutum na daga salloli guda biyar da abinda ya shafe ta na nafilfili da abin da ya shafe ta na zikiri da abin da ya shafe ta na tahlili da hailala da tasbihi da kabbara ga ubangiji wanda suka tafi a kalkashin wannan fasara kuma akwai al-Imam al-Qasimi da al-Imam al-Su'di a cikin tattafansu na tafsiri sun tafi akan cewa ka ambaci sunan ubangijinka shine dan adam kada ya tsaya na filfili kada ya tsaya salloli guda biyar kadai da aka umarce shi ya kasance yana hadawa da nafilfili ya kasance yana hadawa da tasbihi da salati da kabbara da hailala ga Allahnsa Allah yana cewa wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila Allah ya ce daga cikin abun da yake kuma na dare ne ka zanki tashi kana yin sujuda ga ubangijinka wasabbihhu laylan tawila kuma ka zanki yin nafilfili masu yawa anan Allah madaukakin sarki ya ambaci sallah sai ya ce fasjud abinda ake nufi da nan sallah amma sai aka kawo ambato na sujuda saboda a nuna ma mai imani cewa sujuda tana da muhimmanci a cikin sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid bawa lokacin da yake sujuda to lokacin ya fi kusa da ubangijinsa shi yasa manzo Allah yake cewa mu yawaita addu'a mu yawaita roƙon Allah a cikin sujudan mu saboda lokacin da kai sujuda a lokacin kana kusa ga ubangijinka shi yasa Allah ya ambaci sallah sai wajen a ambaci sallah sai aka ambaci sujuda Allah yana cewa wasabbihu laylan tawila kuma ka zanki masa nafilfili masu yawa a cikin dare Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul hijr Allah yana cewa wala qanna alamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun Allah ya ce lalle mu mun san cewa kana cutuwa kana kwantatuwa da abun da suke fada maka na cewa kai boka ne ko kai matsafi ne ko abun da kake gaya musu gatana ne Allah ya ce mun san kana cutuwa da wannan fasabbih bihamdi rabbika Allah ya ce ka danki tasbihi kana gode ma ubangijinka wa kum minas sajidina kuma ka kasance daga cikin masu ma Allah madaukakin sarki sujuda haka Allah yana ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minal layli fatahajjaj bihi nafilatan laka daga cikin dare ka zanki tashi kana tahajjudi kana yawan salloli nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas Allah madaukakin sarki zaya tada ka a wani wuri wanda ake ce mishi al-maqamul mahmud wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah madaukakin sarki zai yi ma wannan tagomashin a gobe ranar tashin alkiyama haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul tur Allah yana cewa wasabbih bihamdi rabbika hina taqum kuma da ka zanki tasbihi da sunan ubangijinka lokacin da zaka tashi a cikin dare wa minal layli fasabbihhu wa idbaran najum kuma daga cikin dare ka danki mishi nafilfili masu yawa lokacin da taurari suka bada baya malamai suka ce lokacin da taurari suka bada baya shine irin lokacin karfe 3 irin lokacin karfe 3 da rabi zuwa karfe 4 a lokacin nan ne tarmamu sun bada baya a lokacin nan ne mutum ko dan duba ne a lokacin nan ne yake tashi in ba mutum mai sihiri ne a lokacin yake tashi in ba mutum mai buga taurari ne a lokacin yake tashi saboda asiri yana da tasiri a wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi lokacin da taurari suka bada baya mai gasa allo yana gasawa mai buga taurari yana bugawa kai kuma kana girmama ubangijinka kana kadaita sa da bauta kana mai nafilfili wannan yana daga cikin abun da zai sa dan adam ya samu kariya daga dukkanin wani mai kullakulle daga dukkanin wani mai tofe-tofe to kuma gashi muna cikin wata mai albarka shi yasa wannan ayar yanda ka san a yanzu ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita ana so ga mai imani ya dage ya koya ma kansa nafilfili da tasbihi da hailala a cikin waɗannan kwanakai da suka mana saura na wannan wata mai albarka haka kuma waɗannan ayoyi da muka karanta inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila daga cikin dare ka tashi ka danki masa sujuda kuma ka danki nafilfili masu yawa wannan a kalkashin wannan akwai tarbiyya da waɗannan ayoyin suke koya mana akan mutumin da yake da'awa mutumin da yake kira zuwa ga Allah mutumin da yake da makaranta ko mutumin da yake tafsiri ko mutumin da yake jan baki ko mutumin da yake jan sallah ko mutumin da yake zuwa ƙauyuka yana wa'azi to shi ma wannan ayat tana bashi tarbiyya tarbiyyan da take baya shine
kada ka rudu da cewa kai ke wa'azi, kada ka rudu da cewa kai ke bada sallah, kada ka rudu da kai ke cewa kai ke koya ma yara karatu, wannan falala ce. Amma kuma kai ma kada ka yi wasa da ibadan da za ka san ki domin ta kusantar da kai daga Ubangijinka. Da yawa ana samun magabata masu kokari, ana samun mutane masu kira zuwa ga Allah suna da wannan sakacin. Za ka ga mutum sai ya ga cewa su ne na gaba-gaba goshin Allah, don haka shi ba zai himmantu ba da yawan ibada, ba zai himmantu ba da yawan nafilfili. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi ne yake shaya da ragama ta kira zuwa ga Allah cewa aka yi, kada wannan ya sa ya bar yin ibada shi a karan kanshi. Kada ka ce ka je wajen wa'azi ba ku dawo ba sai karfe ɗaya, don haka ba za ka iya samu cikin dare kai nafilfili ba. Koko ka koya ma yara karatu da marece sun caza ma kai, kanka ya yi zahi, don haka sai ka zo ka faɗi ba za ka tashi cikin dare ka zan ƙin ibada ba. To wannan ladabi ne wannan ayoyin suke koya mana cewa kada mutum ya ga cewa hidimta ma addini ya sa ka manta kai ibadarka wanda za ta kusantar da kai daga Ubangijinka. Saboda ita ibada ita ce ghayatul wujud, ita ce abinda tassa Allah madaukakin sarki ya halicci mutane. Allah yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yake cewa ban halicci mutum da aljani ba illa liya'budun, sai dan su bauta mana. Haka zaka samu cewa manyan malamai an same su da yawan ibada. Idan ka koma littafin ulul himma na Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam, yake cewa a cikin wannan littafin ya hagaito wata magana ta Malik bin Dinar alaihi rahmatullah, yake cewa law istata'tu an la anama lam anam, yake cewa kai ni da a ce zan iyawa in kin kwana da daddare in yi ta bauta ma Allah madaukakin sarki, yace wallahi da na hana ido na kwana. Idan kana da alaka da ilimi da an ce Malik bin Dinar baya bukatar sai an yi maka sharhin wane ne shi, to haka yake cewa inda yana iyawa da ya bar yin kwana saboda ya zanki bauta ma Ubangijinsa. Yace kai da ma za a ce ya samu wasu mutane wanda za su yi mishi da'a, sai ya zo ya watsa su a cikin duniya ya umarce su yace ku zanki zuwa kuna cewa ayyuhan nasu annar annar, yace inda zai samu wanda za su kama mishi ya dauke su aiki, da sai ya watsa su a doran kasa a doran duniya. Kawai su zanki zuwa suna ce ma mutane wuta wuta, mutane ku tashi ku kare kanku daga wuta, mutane ku ji tsoron wuta, mutane ku yi aikin da zai tsiratar da ku daga wuta. Yace to da zai samu wanda za ya doka aiki su zanki yawo a doran duniya, suna kwadaitar da mutane cewa su tashi domin su kare kansu daga wuta, yace da yayi haka. Haka yana daga cikin abinda al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin littafinsa Siyaru Alamin Nubala, yake cewa kana Abu Hanifa ta Yahya nisfal layli, yake cewa Abu Hanifa ya kasance yana raya rabin dare. Kadiba Abu Hanifa ha mazhaba guda ke akwai wanda shi kadai yake zan wannan mazhaba, mutum ne wanda yana da tacewa sosai a harkan addinin musulunci a harkan fiqh, amma duk da haka hakan bai hana sai ya tashi ya raba dare biyu ba, ya tashi yayi bauta da rabi kuma ya samu ya huta. To wata rana fa marra bi qaumin, wata rana yana yawo sai ya wuce da wasu mutane. Faqalu hadha allazi yahya al-layla kullahu, sai suka ce wannan mutumin shine yake raya dare duka, alhali shi kuma rabin dare ne yake rayawa. Amma saboda jita-jita na mutane sai aka danki nuna shi ana cewa yana raya daren gaba ɗaya, sai yake cewa astahyi min Allah, yace ina kunya daga Allah in hadu da Allah an adhkura bima la af'al, azanki ambato na da abinda ba na aikatawa. Fa kana ba'da dhalika yahya al-layla kullahu, sai gashi tun daga wannan ranar Abu Hanifa ya kasance yana mai kokarin ya zanki raya daren gaba daya. A da yana raya rabin dare, amma lokacin da mutane suka zanki cewa ga wani mutum mai raya dare, sai ya ce to yana jin nauyi, yana jin kunya ya hadu da Allah, mutane suna fadin abin da shi bai aikata ba. Tun daga wannan lokacin ya fara cika dare gabaki daya. Yana daga cikin abin da Ibn Juzay ya kawo a cikin littafinsa, yake cewa an hakaito wata magana akan dan gidan al-Imam Ahmad bin Hanbal, akan cewa yana da wani da Abdullah, an hakaito daga gare shi yake cewa baban shi ya kasance yana yin raka'a 300 a dare, amma lokacin da ya kasance baya lafiya sai ya koma yana yin raka'a 150. Haka yana daga cikin abin da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafin sa Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, yake cewa wajaran idan ya zo wajen malamin sa Ibn Taymiyyah domin ya kwashi ilimi, yace tun bayan sallah a asuba idan Ibn Taymiyyah ya fara zikiri ya fara ambaton Allah ba zai karewa ba sai kusan azhar, sai zuwa karhe 12 ko zuwa 12 da rabi ko zuwa 12 daidai, tun sallah asuba yana ambaton Allah, shi kuma almajirin shi yana nan zamanin yana jiran shi, sai ya kare sai ya juyo sai ya ce mushi hazihi ghudwati, sai ya ce wannan shine abinci na, walau lam ataghadda bi hadha alghada, sai ya ce inda ban ci wannan abincin ba la saqadat quwwati, sai ya ce da karfina ya kare. Ka duba tun sallar asuba zai zamanin yana ambaton Allah, zai zamanin yana ambaton Allah, dalibin shi yana jiran shi, sai ya kare ambaton Allah tukwana a dawo ayi karatu. To a karkashin wannan kaga zamu koyi tarbiya guda biyu. Tarbiya ta farko a matsayinka na malami, a matsayinka na da'i dole kai ma sai ka dage ga bauta ga Ubangijinka. Abu na biyu kuma a matsayinka na mai neman ilimi dole sai ka yi hakuri. Ka duba zai zo tun bayan sallah asuba yayi zamanin yana jiran malam, malam yana zikiri, sai zuwa 12 malam ya tsaya da zikiri sannan a mai karatu. Awa nawa yayi yana jira? Amma yanzu idan kai latti minti 15 minti 30 sai al'umma su fara tsinki malam yayi latti. To kaga wannan yana koya mana ladabi na rayuwa da magabata suka kasance suna koyi da shi. Yana daga cikin abinda Ibn al-Attar a cikin littafin sa Tuhfat at-Talibin fi tarjamati al-Imam an-Nawawi yake cewa kana Shaykh Muhyiddin an-Nawawi, yake cewa ya kasance al-Imam an-Nawawi wanda shine ya sharhi ga littafin Sahih Muslim, yake cewa la yudayyi'u lahu waqtun fi laylin wala nahar, yake cewa babu yadda za a yi ya bar wani lokaci kawai haka ya tsaya a banza da rana ne ko da daddare illa fil ishtighal bil ilmi wal ibada, sai dai yana shagaltuwa ko yana karatu ko yana ibada, amma babu wani lokaci da yake bari haka kawai lokacin ya tafi akan banza ba tare da yayi kokari ya bibita karatunsa ba ko yayi wata ibada. Haka Ibn Taymiyyah yana daga cikin abinda ake fada a cikin sirarsa, ya kasance lokacin da aka sanya shi gidan kaso babu wani lokaci wanda ya samu lokacin da yake zuwa yana ibada kamar wannan lokacin, balma ana ganin cewa a wannan kasan da yayi sabka alqur'ani sabka nabin sabka har guda 80 kama Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa a cikin kurkuku. Kuma da yawa daga cikin mas'aloli, da yawa daga cikin littafansa ya wallafa su ne a lokacin da yake wannan, balma shi yana cewa idan an tsare ni yake cewa fa khulwati ibada, yace dama shi mutane sun dame shi a zo a bamu karatu a zo a mana fatawa, yace amma idan aka kama ni aka kulbe ni yake cewa to wannan an bani damar da zan dan keɓance ni ma da ni da Ubangiji na in gana. Abinda wannan ayat take koya mana wa minal layli fasabbihu wasjud lahu wasabbihu laylan tawila, daga cikin dare ka dan kitashi kana nafilfili masu yawa. Wannan ana so a nuna mana cewa duk yadda shagulgulla suka yawa a rayuwa, yadda aiki yayi yawa, yadda gajiya ta yawa, to kada dan adam ya zo ya kwanta ba tare da yayi ma Ubangijin sa nafilfili ba. Babu wani aiki da aikin da za a ce ya kai nauyi da gajiya irin na annabta, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce mushi yayi kada aiki na annabta ya rudar da kai ya hana ka ka tashi kai bauta ga Ubangijin ka a cikin dare. Sai Allah yake cewa inna haula yuhibbuna al-ajila, Allah yake cewa lalle wa'annan suna san rayuwar duniya, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, kuma suna bari a bayan su wani yini wanda yake mai nauyi ne. Kaga ana Allah madaukakin sarki sai ce al-ajila, wata abu wadda take saurin karewa, inda Allah ya ga dama sai ya ce inna haula yuhibbuna ad-dunya, lalle wa'annan suna san duniya, amma Allah bai ambaci duniya ba saboda a nuna ma wawanci na mutumin da yake bata lokacinsa akan duniya ya manta lahirarsa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mata al-ajila, kaga idan dai mutum yana da wayo da dubara da dattako na rayuwa to zaka zaba abinda shi yake dawama da abinda kwana ɗaya biyu ya ƙare, to sai ka zamba abinda zai dawama a gare ka. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa al-ajila. Allah ya ce nahnu khalaqnahum. Allah ya ce mu ne muka halicce su. Wa shaddadna asrahum, kuma mu ne muka karfafi, muka karbabi, muka karfafi guwowin jikin su. Allah ya ce wa idha shi'na badanna amsalahum tabdila. Allah ya ce idan muka ga dama kuma sai mu sauya su da wa'ansu mutanen. Allah yana cewa in yasha ayudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah wa ya'ti bi akharina wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Allah ya ce ya ku mutane idan kuka kibin abinda muka umarce ku da shi, Allah ya ce sai mu sauya ku da wa'ansu mutanen, wa'ansu mutanen wa'anda za su zo su bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda yake so. Inna hadhihi tadhkira. Allah ya ce abinda wannan surat ta kumsa ambato ne tunatarwa ne da abinda aka tanada ma kafiri da abinda aka tanada ma yan aljanna. Allah ya ce dukkanin wannan ambato ne. Faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila, to wanda ya ga dama sai ya kama hanya zuwa ga ubangijinsa. Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Allah ya ce kuma koda kun so ku shirye din, to shiryarku ba za ta tabbatuwa ba sai in abinda Allah madaukakin sarki ne ya ga dama. Saboda kamar yadda muka yi bayani a baya, dan adam yana da abin da yake so, amma abin da dan adam yake cika yake so ba zai cika ba sai idan Allah madaukakin sarki ya so wannan abin ya cika. Allah ya ce innallaha kana aliman hakima, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance shi mai tsananin hikima ne, mai ilimi ne. Allah ya ce yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa. Shi yasa kullun mutun ya danki roƙon ubangijinsa Allah ya shigar da shi a cikin rahamarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mutumin da zai tsira a gobara na tashin alkiyama sai dai in Allah ne ya lullube sa da rahamarsa. Sahabban shi suka ce ya manzo Allah hadda kai, yace hanni ba zan tsira ba a gobara na tashin alkiyama sai dai in Allah ne ya ga dama ya kubuce ni da rahamarsa. Allah madaukakin sarki a cikin suratul kaf yana cewa rabbana atina min ladunka rahma, suna cewa ya ubangiji ka bamu daga wajenka rahma, wa hayyi lana min amrina rashada. Allah yana faɗa mana a cikin suratul mu'minun abinda suke faɗa, suna cewa rabbighfirli rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana, ya ubangiji ka yi mana rahama, ya ubangiji kai ne mafi alkhairin duk wani mai rahama. To dan adam ya kamata ya sanya a cikin addu'o'insa Allah madaukakin sarki ya lullube sa da rahamarsa. Allah madaukakin sarki ya lullube sa da rahamarsa a duniya, kuma ya lullube sa da rahamarsa a gidan ranar tashin alkiyama. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana a cikin addu'o'insa cewa Allahumma inni as'aluka rahmatak. Manzo Allah yana cewa ya Allah ina roƙonka rahamarka. Allahumma, manzo Allah yana cewa Allahumma arhamni, manzo Allah yana cewa ya Allah ka rahamshe ni. Idan mutum ya kai sujuda ya danki cewa Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, sai Allah madaukakin sarki ya rufe wannan surar da cewa innallaha kana aliman hakima. Allah ya ce lalle shi ya kasance masani ne kuma mai hikima. To babu wani abu da Allah madaukakin sarki zai zartar da shi a wannan rayuwar ba ce akwai wata hikima da ta sa Allah madaukakin sarki yayi wannan abu ba. Babu wani abu da yake faruwa a duniya wanda babu hikima. Idan arziki ne Allah ya baka, akwai hikima da ta sa Allah ya baka wannan arzikin, ka gane ko baka gane ba. Idan babu ce Allah ya jarabce ka da ita, akwai hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya hana ma wannan abun, ka gane ko baka gane ba. To babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake yi a doron ƙasa a ce farhazar ne, babu wani dalili, a akwai hikima da ta sa Allah madaukakin sarki yake yin wannan abu. Kuma da a ce Allah madaukakin sarki zai tsinkaya mana gaib, to da yawa wasu abubuwa da aka hana mana, da mun gode mu Allah madaukakin sarki akan wannan hana mana abun da aka yi. Dan adam shine yake yin abu babu fa'ida, injiniya shine zai zo yayi wani abu, idan ka tsare shi dan me yasa aka yi wannan abu, sai ka ga cewa banda kashin kudi ba abun da yasa aka yi shi. Amma Allah madaukakin sarki duk abun da yayi babu wani abu da Allah yake yi wanda babu hikima. Idan ka dauka dukkanin gabban jikinka babu wani abu da za a ce baka bukata tare da shi. Idan hannu ne ba wata gaba ko wata jijiya a jikinka da zaka ce wai baka da bukata da ita, kawai ita an yi ta ne za'ida. to haka Allah madaukakin sarki sai ya rahe suran da cewa inna Allah kana aliman hakima to abinda yake so ga mai imani sai ya miƙa ransa ya miƙa wuyansa ga hikimar ubangiji abinda Allah madaukakin sarki ya sharabce mu da shi na rayuwa sai mu tabbatar mu kan mu cewa lalle akwai wata hikima da ta sa Allah madaukakin sarki yayi haka sai mu gode mu Allah sai mu ƙara samun nutsuwa a cikin zuciyarmu annan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh